الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يوم والأمة المسلمين نوانا قرينا دوما إنا بينا متكر فرنتكي دعا الله مدوكا كنساكي تكين رحمة سا يبام يقوان هدوا دومن سادة دزومنتي دوكما تتوناوا غمدا أبن ديشا في الأمران الدينم Allah madaukakin sarki nake roko ya karba mana kuma ya sa sanadin tsiran mu duniya da lahira babu shakka kamar yadda Malam Abu Kafsha ya ambata garin Doma tun da jimawa muka san garin amma ta suna ba dan komai ba sai dan sakamakon ziyara da malamin mu ya kawo wannan gari shekaru sama da 20 da suka gabata wanda malam kamar yadda wa'azin ma ya shahara shine wa'azin Doma to kuma ga salon zance wanda malam ya ishara wanda muke yawan ji a bakunan dattawa cewa abin da ya ci Doma baya bayin awai to wannan yasa a kashin gaskiya nayi matukar farin ciki da Allah yasa na samu kaina a wannan gari kuma a cikin rahman Allah gashi mun ƙara haduwa da ƴan uwa wanda na san a cikin wannan taro babu mamaki akwai waɗanda da su akai tsohon wancan taro da malamin namu Malam Albani ubangiji Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya sa mu gama lafiya wannan maudu'i da malam ya tattauna mana game da wajibcin riko da sunna ina ganin maudu'i ne da yake buƙatan musamman mu da muke cuciya da cewa mu ne ahlus sunna mu ne ɗan ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ya kamata a ce kullun ake yi mana wannan maudu'i saboda tutan gidan mu kenan da ita muke alfahari da haka duk wanda aka same shi a cikin wannan gida to abu na farko da ya kamata a ganshi da shi shine ruko da sunna to Allah ya saka wa malam da alkhairi malam ya gaya mana me muke buƙatan mu ji yanzu aiki ya rage a hannunmu ma'ana shin da gaske da muke da'awan cewa mu ahlus sunna ne muna riko da sunna din ta yaya za mu yi riko da sunna duk malam ya karanta mana to ni gaba ɗaya ne kawai zan ɗauka innan na ga mana dan mu gane wajabcin da zai ƙara sa mu yi riko da wannan sunna jama'a kada mu yi sakaci da sunna malam ya yi mana ishara tun farko game da menene ake nufi da sunna sannan a wannan context inda ake magana me ake nufi da sunna shine koyi da mai gidan mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin komai nasa domin wannan shine dalilin da yasa Allah ya aiko shi Allah ya aiko shi ne domin mu koyi da shi to kuma muka gamsu cewa shi kadai zamu bi mu samu Allah salin alin shi yasa muka ce mu mun yadda mu ahlus sunna ne mu mun yadda zamu tafi a ƙarƙashin wannan kungiya da ke kiran mutane zuwa ga sunna to daga cikin sakamako mafi girma wanda zamu samu idan muka ainihin wato yi riko da wannan sunna yadda aka karantar da mu to wani hadisi da al-Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin sahih din sa haka al-Imam Muslim shi ma ya fitar da shi a cikin sahih din sa da al-Imam Ahmad a cikin musnad din sa zan karanto mana ɗaya daga cikin lafuzan da yazo a cikin sahih al-Bukhari domin ya zama abin da zai ƙara mana allura Sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mashi yadda kowa ya san Abu Sa'id al-Khudri ko babban sahabi ne kuma ya ce muna jin shi wa zai gaya mana asalin sunan shi malam ya ce dole mu ahlus sunna yanzu muna karatu ko da ya kamata a ce mu ahlus sunna mu muka san waɗannan mutanen dan yan bid'a ba ruwan su da shi da haka su ba su damu da kowa ya shi ba amma mu ne muke tutiyan su ne suka ruwaito mana sunna da haka wajibi mu san sunayensu mu san menene ya kamata mu sani game da su shekarar rasuwansu da abubuwan da suka yi na falala da gayi nan malamai duk sun ruwaito a cikin littattafai ba wanda ya san sunan shi subhanallah to assignment ko Allah ya sa mu dace eh daga baya ku je a samu malamai sai a faɗi sunan shi Sa'adu dan Malik Al-Khudri. Allah ya kara mishi yadda. Shi Abu Sa'id din al-kunyan shi ne, amma cikakken sunan shi shine Sa'ad dan Malik, wanda yake da nasaba zuwa ga kabilan wato Al-Khudri. Allah ya kara mishi yadda. To wannan sahabi shi ya ba mu labarin wannan hadisin. Kusan duk wuraren da Imam Al-Bukhari ya fitar da hadisin duka dai riwayan shi ne. Wasu riwayan sun zo da wasu lafazi yake karin bayani akan wasu, wasu kuma sun zo da karin wato wasu ilimomi. To menene hadisin ke cewa? Abu Sa'id yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata gare shi yace yaqulu Allah. A wani lafazi yace yaqulu Allah azza wa jalla. Allah mabuwayi da daukaka yana cewa, wato yanzu zamu ji hadisin ne kai tsaye daga Allah. Shi kanshi manzon Allah ya shiga cikin masu riwaya ne. Da haka Allah ya ce, kun ga abun an kai mu zuwa ga mahalici gaba ɗaya kenan ko? Da haka kowa sai ya goge kunnin shi, ya cire gangadi da yake a idan shi, ya saurari zance daga bakin Rabbul Izzati. Manzon Allah ya ce, Allah maɗaukakin sarki a ranar tashin alkiyama zai kira uban halittan ‘yan Adam, shi ne Adam ɗin. Sai Allah ya ce mishi, ya Adam, ya kai Adamu. Malamai dai suna ba mu labarin yadda al’amarin tashin alkiyama zai kasance. Rana ce mai tsanani wadda babu sauƙi a cikinsa. Rana ce wadda mutum zai yi wato wahalan da bai taɓa yi ba. Kuma bayan ranan, in Allah ya kaddari mai tsira ne, ba zai sake shan wahala irin wannan ba. Wanda ya zama taɓaɓɓe kuma, to lokacin aka buɗe mishi ƙofar wahala, Allah ka tsare. Kowa ya san tarihin irin yadda al'amarin tsayuwar mutane zai kasance, har a gaji da tsayuwa a je ana neman wai daga cikin mutanen kirki, annabawa da manzanni, wane ne ma za mu wato iso da shi ya je ya neman mana alfarma, Allah ya ma yi hisabi kowa ya san matsayinsa. A nan ne manzon Allah ya ce za a fara zuwa wajen shi Adam ɗin, a ce ka je ka roƙan mana Ubangijinka. Yau al'amari ya yi tsanani, kowa yana wato ta kan shi ne. Annabi Adam ya ce wallahi yau ni ma ba zan iya ba, ina da laifin da ina tsoron kada in na je a tuhume ni da wannan laifin. Da haka ku je daga cikin ‘ya’yana ku samu Annabi Ibrahim. Haka za a je wajen Ibrahim, shi ma ya ce ina, wane ni? Ni da na taɓa yin ƙarya guda uku. Ku ji Annabi Ibrahim a kan ƙarya uku yake jin tsoron ya je ya fuskanci Allah. To mun ƙarerayi nawa muke yi? Da haka Annabi Ibrahim shi ma sai ya ce ku je wajen ainihin wato Musa. A je wajen Annabi Musa ya ce ina, ni laifin da na yi ai in Allah ya tuhume ni da shi ban san me zan ce ba, ni da kisan kai ma na yi. Da haka Annabi Musa sai ya ce ku je dai wajen Isa ɗan Maryamu, shi ne wanda Allah ya yi mishi wani halitta na ainihin wato karama, ko uba ba shi da shi, kuma aka sanya shi daga cikin mafifita cikin annabawa da manzanni. Da haka ina ganin shi zai iya zuwa. Ana zuwa wajen Annabi Isa sai ya ce ni ina ganin laifina ma ya fi na kowa, ni da mutane har ce mun suke Allah, suka haɗa ni kishiya da Allah, laifi mafi girma da Allah baya so, in na je me zai biyo baya? Kuma a yi laiko kamar yadda Annabi Isa ya faɗi, sai Allah ya tuhume shi ɗin. Allah ya ce mishi ya Isa, a anta qulta linnasi takhuduni wa ummi ilahaini min dunillah? Annabi Isa agigice zai bada amsa, ce subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimta, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Annabi Isa kare kanshi yake ba. Yau sai a ce ya je ya ce wa Allah yi sabi, ya ce wallahi ba zan iya ba. Daga ƙarshe sai ya ce ku je wajen fiyayyen halitta, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda kamar yadda nake ƙara maimaitawa, shi fa muka ce muka yi riko da sunnan shi, muke kiran kanmu ahlus sunna, ake kiran mu ahlus sunna. Tsakani da Allah ya kamata mu tsaya mu yi qiyamul laili wa kaunan mu da gaske mu ahlus sunna ne. Duk dai mun ji karatu da malam ya mana, wane ne yake ganin ya cika waɗannan qualities din da aka ambata? Wani yanzu da ma za a mai ce mishi ka gaya mana menene abubuwan da malam ya ce wajibi ne ahlus sunna ya kula da su, wani ma zai iya maimaita su ba yanzu? Kuma haka muke ahlus sunna? Da haka ya zama wajibi mu je mu ƙara sauraron wannan karatun. ku ji yaya ahlus sunna yaya sifan su yake yaya ake tabbatar da wani ahlus sunna ne ba wai da kurari ba ba wai da sa kayan uniform na agaji ba wallahi duk ba su bane ba wai da cewa mu sunan masallacin mu izalatul bid'a ba wallahi ba shi bane aikin shi yake tabbatar da kai ahlus sunna ne dan haka mallam yayi mana bayani ya sauke mana nauyi aiki yanzu ya rage gare mu dabara ya rage gawa ga mai shiga rijiya dan haka sai a ce a je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi manzan Allah ana zuwa za a ce ka zo ka neman mana Allah yayi hisabi annabi a lokacin sai ya ce ana laha ana laha ana laha yau da mun mukamin nawa ne Allah madaukakin sarki ya bani dama in roki duk abin da nake so a duniya kamar yadda ya ba sauran annabawa dama kowa ya roka ni ko sai nace a boye min nawa sai ranan da al'amari ya rikicewa al'umma ta wannan shine gatan da manzon Allah ya mana manzon Allah yana ji da mu amma kuma mu muna sakaci da sunnansa anya ranan tashi alkiyama zamu iya kallon manzon Allah a irin wannan zamani da ake cin mutuncin sunna kamar yadda mallam yace makiya ta waje da cikin gida ana kokarin tozarta sunnan manzon Allah ana wulakanta sunnan manzon Allah wani mataki ka dauka a matsayin kan ahlus sunna koda da koyan ilimin sunnan ne kuwa a lokacin shi manzon Allah ya shirya mana tun kafin mu je lahira ya ce Allah a koye min wannan addu'a zan roki wannan addu'a a lokacin da al'amari ya rikicewa al'umma ta kowa ya rasa nayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai je fadi yayi wa Allah sujuda ya faɗi wasu kalmomi wanda a yanzu ma Allah bai gaya mai su ba da shi zai roki Allah sai Allah ya ce ya Muhammad irfa' ra'san yau ba ranan ibada bane tashi dan Allah kanshi yayi fushin da bai taba yi ba kuma ba zai sake yi ba bayan ranan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana tashi sai ya rasa ma me zai ce kalman farko da zai faɗi sai ya ce ummati ummati duk mu manzon Allah yake wa wannan tanaji ya ku ahlus sunna ku ƙara dagewa wajen riko da sunna to me zai faru bayan duk an yi wannan wato dauki ba daɗin ne fa an gama wannan gumurzun shine sai a zo a yi wa mutane sahu sahu a yi mutane kungiya kungiya sai a ainihin wato a ajiye mutane mala'iku a aljani su kewaye su mala'iku su kewaye su waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannam wallahi kowa na tsaye din nan fa Allah zai ce mala'iku su je su janyo wutan jahannama akan idan kowa baina ru'usil khala'ik za a janyo wutan jahannama kai har a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace adadin mala'ikun da za su jawo wannan wuta akwai linzami da za a ja wutan da shi kowa san linzami ko idan mahayi doki ko dabba zai hawo ko wani igiya to wuta tana da linzami 1 2 3 4 5 har 70 wanda su za a iya rikewa kafin a jawo wuta yaya kake tunanin girman wannan wutar dan haka ba jan mutane bane ba jan aljani bane wallahi sai dai jan mala'iku to mala'ikun ma manzon Allah ya ce kowane linzami kuna gani ai in za a kai sa abatuwa a je a yanka ko ka duba yadda masu mahauta suke kokowa da sa wani ya rike ta gaba wani ta baya ko to haka za a yi wa wuta fa kowane linzami manzon Allah ya ce mala'ika 70 suke rike ta ma'ana mala'iku da za su jawo wuta guda 70 sau 70 adadi nawa kenan manzon Allah ya ce za su janyo wannan wutan da umarnin Allah shine waji a yawma idin bi jahannam amma kun san abin tashin hankali saboda wutan ta riga ta fusata ta kosa a zuba yan wuta a cikinta saboda aka ce wuta da kanta ta taba kai kuka zuwa ga Allah tace ya Allah akala ba'dhi ba'dha wani sashi na yana kona ni har yau an hura ni ba a zuba yan wutan ba shine fa sai Allah ya wuta umarni ta rinka yin numfashi a shekara sau biyu idan ta janye numfashi irin yadda kake jan numfashi ciki shine sai ka ji sanyi a duniya idan ta feso zafi waje shine wannan dumaman yanayin da muke ji ai mu kan al'umma wannan yankin mun sani ake nufi da dumamai ne kaji zafi ya koda ka ka rasa inda zaka saka kanka kaga mutum yana fifita da hannu yana yi da baki amma duk ba iska to a lokacin wutan da aka janyo manzon Allah ya ce sai ya kada waɗannan mala'iku kaji adadin da muka ce ba kowane linzami 70,000 sannan linzamin kewaye da wuta guda 70,000 amma wutan nan sai ta jijjiga su ta watsar da su gaba ɗaya wallahi manzon Allah ya ce suna watsewa sai wutan ya taho gadan gadan zai zo ya kama cin mutane da suke tsaye a farfajiyar dandalin alkiyama mala'ikun nan sai su biyo wutan a guje sai Allah ya ba su ikon su iya rike wannan wutan manzon Allah ya ce ba dan sun rike wutan ba duk halittun nan da suke tsaye a filin tashi alkiyama duk da ta kone su wannan shine wutan da aka tattalawa kafirai fa shine wutan da aka tattalawa fasikai shine wutan da aka tattalawa yan bid'a shi yasa kaji Allah yake tsoratar da wuta yace fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat liman wannan wuta fa aka tattala musu tayaya kai ba za ka dage kai ruko da sunna ba dan ka tira zaka ji a cikin hadisin nan kamar yadda nace dalilin da zai karu nuna mana eh lallai ashe ruko da sunna wallahi ba wasa ba da araba ka da sunna gwanda ka mutu wallahi jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya ce wa annabi adam ya adam a kira shi da danyen sunan shi kuma kira irin na wanda ake yi mishi fada saboda babu sassauci a ranar shi yasa manzon Allah yace wa kalamu rusul yawma idi Allahumma sallim sallim har su manzannin kowa ne ma yake Allah ya rufa mai asiri kowa nafsi nafsi yake cewa ba wanda yake tunanin kowa manzon Allah mu ne kadai yake tunanin mu al'ummarsa yake tunanin mu ahlus sunna da haka idan annabi adam ya ce labbaika wa sa'adaik wal khaira bi yadaik sai ya ce na amsa kiranka ya Allah ina nan kusa I'm present I'm not absent ya Allah alkhairi gabaki daya a hannunka yake a bani umarni a bani doka me ake son yi ya Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce mishi akhrij ba'athan nar abinda muke so shine a cikin waɗannan zura'an nan naka ka ciro waɗanda su ne rabon wuta wutan nan da ake bada labari annabi adam za a ce ya ciro su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda na faki tun farko dama an riga an yi mutane sahu sahu kowane sahu na an yi wato ƴaƴan adam mutum 1000 ne a ciki da haka sai a ce a cikin kowane sahu ya ciro ɗan wuta ya watsa su a wuta saboda shine uban halittarsu annabi adam in ya ji haka shi da kanshi sai ya rude ya rikice ya kasa fahimtar me ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai annabi adam ya ce wama ba'athun nar ban san me ake nufi ba su wane ne rabon wuta su wane ne wato mazowa wuta da zan ciro a cikin ainihin wato ƴaƴana da zuraana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala sai Allah ya ce wa annabi adam min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in cikin mutane 1000 nan da suke tsaye ka ɗibi guda 999 ka watsa su a wuta su ne a wuta mutum ɗaya kawai zai shiga aljanna a cikin su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga yadda jikin mu ya mutu din nan wallahi su ma haka sabai gaba ɗaya jikin su ya mutu a ce a cikin mutane 1000 za a zuba 999 a wuta to waye zai tsira kenan ka kaddara adadin mu da muke cikin iya ƙwaryar masallacin nan ina ganin kila ba mu kai 1000 ba aha to idan aka ce yanzu a cikin mu tsakani da Allah ana neman mutum ɗaya wanda shi zai tsira anya kana tunanin kai ne kowa ya tambaye kanshi to kaga akwai matsala nan a duniya kenan fa to ina kuma a lahira saba wa Allah da muke yi hada Allah da wani da muke yi a cikin ayyukanmu, a cikin mu'amalanmu, a cikin ibadojinmu, a cikin zancenmu, duk wannan laifuka ne wanda ya isa Allah ya azabtar da bawa akan shi. Sannan rashin biyayya ga Allah da muka ji duk malam ya ja hankalinmu, ibadojin nan ba mu kula da su ba, sunnan manzon Allah ba abin da ya dame mu da su, muna yin shi ne a tawalleja, in mun ga da dama mu yi, in ba mu da dama mu watsar da shi. To a haka kike tunanin kai ne guda ɗayan nan a ranar tashi alkiyama? Wani malami ya ce kai tunani a sahunku ku dubu ɗayan nan akwai Imamu Malik, kai ka san cikin su a kawai kake. To ballantana a je kan sahabbai a ce akwai sahabi guda ɗaya a ce. To wannan shine hatsarin da yake fuskantar mu, shi yasa dole mu zama ahlus sunna wallahi. Jama'a ana ganewa ko? Duk wanda yace kuma ba ruwan shi da sunna, wallahi kai ma ba ruwan ka da shi. Tun anan duniya ba ka da ala, ba ka ba shi. Ballantana kuma a ranar lahira. Haka Annabi yace ranar tashin alkiyamar nan, idan akai tashin alkiyama sai Annabi ya ga ana ta kora wasu mutane ana tafiya da su wuta. Mutanen nan su kuma saboda wato a yawan su, manzo Allah sai ya rinka cewa ummati ummati ku bar mini su, al'umma ta ce sai ya rinka cewa ina waɗannan din, baka san me suka yi bayan tafiyan ka ba. Innahum kad ghayyaru wa baddalu, sun kyale sunnanka, sun canza addinin su, abinda suka ga dama suke yi, bid'a suka kirkiro, suke ta bautawa Allah ne. Dan haka manzo Allah sai ya ce a yan bid'a ne, fasuqan fasuqa. Da haka in ka ga wani kusa da manzon Allah, wallahi ahlus sunna ne jama'a. So sunnan nan ba wai ana yi ne kawai na yayi ba, ba wai kawai ana yi ne na zaɓi ba, cewa to tunda kowa na zaɓa wanda ya ga dama, ku ku zaɓa ahlus sunna, mu ma mu zaɓa ina, dole ne ka zama cikin su kawai. In ko ba ka cikin su, ka san ka riga kai sallama da manzon Allah. Jama'a kun ji fa? To me zai faru? Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi da kanshi a daidai wannan gabar da yace a cikin kowane jama'a 1000 za a cire 999 a zuba su a wuta guda ɗaya zai tsallake, sai ya karanto ayoyin nan da suke nuna irin tashin hankali da dan adam zai shiga a ranar tashin alkiyama. Shine tun daga fadan Allah madaukakin sarki, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim. Allah yace ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku, wallahi girgizan da za a yi na ranar tashin alkiyama al'amari ne mai girma. A gaban ayoyin Allah yake cewa shine ranar da zaka ga wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, matan da za su tashi da ciki a ranar tashin alkiyama, domin akwai matan da suka mutu suna da juna biyu, a haka za su tashi ranar tashin alkiyama. To cikin nan nasu ko da bata isa haihuwa ba, suna jin wannan sanarwar da aka ba Annabi Adam. Manzo Allah ya ce nan take kowace mace mai ciki za ta tsuguna ta haife ɗan da ke cikinta, ba wani sai an kawo ambulance ana ce mata ki ɗan yi tafiya mana, wallahi ba ta rude kawai, tana tunanin mutum ɗaya to waye ɗayan, kawai sai ta fitar da abin da ke cikinta ba ta ma sani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da karanta aya ya ce wa taran nasa sukara, a lokacin zaka ga mutane gaba ɗaya an yi layi kamar an sha giya, saboda hankalin kowa zai tashi. Ranan ne zaka ga jariri zai sai ka ga gaba ɗaya ya furfure kamar wani tsoho, amma jariri ne fa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karasa ayan yace wa ma hum bisukara, amma fa ba wanda ya sha giya fa, ba wanda yake maye, walakinna azaballahi shadid, azaban Allah da suka gani na wannan wutan jahannama wallahi tsananin shi ne ya tsorata kowa. Kowa yake tunanin towa zai tsira, wane ne ba zai tsira ba? Allah ka rufa mana asiri, me zai faru? Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake annabin rahma ne, sai ya kawo wato bayanin da zai sa mu samu sauki na tashin hankali na abin da zai faru a wannan rana. Mai riwaya ya ce fashtadda zalika alaihim, sahabbai hankalinsu sai ya tashi, hankalinsu in yayi dubu duk sai da ya tashi. Faqalu, suka buɗi baki suka ce ya rasulullah, manzon Allah kace 999 kai ayyuna zalika ar-rajul to wane ne kwaya ɗayan da zai tsira a cikin mu kenan kowa ya fara tunanin matsala zai fare zai same shi qala sai manzon Allah ya ce ku kwantar da hankalinku ya ku ahlus sunna abshiru zan ba ku albishir dama manzon Allah dalilin da yasa Allah ya aika shi kenan bashirun ne wa nadhir to manzon Allah yana yin albishir ga masu imani yana yin albishir ga ahlus sunna da haka manzon Allah ya ce ya ku ahlus sunna abshiru ina muku albishir menene albishir fa inna min ya'juj wa ma'juj alfun idan akai tashin alkiyama sai Allah ya tsara ta yadda cikin kabilan ya'juj da ma'juj su ma ƴaƴa ne daga cikin ƴaƴan Adam a cikin su za a dibo 999 sai a dauko ahlus sunna kwaya ɗaya sai a hada da su kun ji ta inda za a samu escape kenan ba sahabbai suna jin haka su ma sai suka ji wato an shajja'a su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa minkum ku kuma daga cikin ku rajulun shine mutum ɗayan nan to su wane ne minkum din nan wallahi jama'a ina ƙara maimaitawa su ne ahlus sunna shine Allah ya ce yauma taswaddu wujuh wa tabyaddu wujuh ranan da fusa ku wasu za su baki kirin wasu kuma za su haske su yi walƙiya to su wane ne za su baki su wane ne za su haske karanta tafsirin al-Imam Ibn Kathir da yazo karkashin wannan aya sai yace wujuhu ahlus sunna tabyaddu fuskan ahlus sunna shine za su haske wallahi wadanda kuma fusakunsu za su duhu su baki sai yace wujuhu ahlil bid'a an bid'a kenan Allah ka tsare to manzon Allah ya ce a cikin ku za a samu guda daya sai a hada da ya'juj da ma'juj kaga sai abin sai ya sauke a zuciya to amma daga cike kai ahlus sunnah ne nan ne inda gizo ke saka me zai biyo baya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ci gaba da cewa wallazi nafsi fi yadihi na rantsa da Allah wanda raina yake a hannunsa duk wanda ya zama ahlus sunnah na gari to ya kwantar da hankalin shi annabi yace inni la atma'u an takunu thuluth ahlil janna ina fatan idan aka tara yan aljanna ku ahlus sunna ku ne kashi daya cikin ukun yan aljanna dan haka in Allah ya da duk wani ahlus sunna sai ya kai labari da izinin Allah kai annabi ma a wani riwaya ya fara ne da cewa in aka kasa yan aljanna gida hudu ka duba yan aljanna fa tun zamanin annabi Adam har karshe in aka kasafta su gida hudu manzon Allah ya ce ku ne kashi daya cikin hudun sahabbai suna ji kamar yadda kuka ji akai kabbaran nan su ma sai suka ce Allahu akbar suka yi murna ai wannan akwai albishir ko to amma babban abin da ya kamata kai ka damu da shi shine ta yaya zaka zama ahlus sunnah na gaskiya to shine karatun da akai mana kun gane muhimmancin karatun yanzu ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da ya ji sahabbai suka yi kabbara ne riwaya ya ce wa kabbarna Abu Sa'idin kenan thumma qala sai manzo Allah ya ce to bari in kara muku albishir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi fi yadihi na rantsa da wanda raina ke hannunsa thumma qala inni la atma'u an takunu shatara ahlil janna kai manzo Allah ya ce in Allah ya yarda ku ahlus sunna ku ne za ku zama 50% na yan aljanna yadda kuka ji dinnan haka sahabbai suka ƙara yin kabbara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace yadda al'amarin zai kasance shine idan aka gwada ku ahlus sunna a cikin yawan al'umman da Allah ya halitta to wallahi ku ne ɗan kaɗan za ka iya shaida haka in ka duba irin lissafi na adadin al'umma da ake cewa sannan ka duba lissafin adadin waɗanda ake cewa musulmai to a ciki ka ji mala ya ishara wasu kawai dawon musulunci suke amma kwata-kwata ba su bi tafarkin manzon Allah ba sai manzon Allah ya ce to misalinku a cikin al'umma to kamathali sha'rati albayda fi jildi thawr alaswad. Manzo Allah yace misalun ku kaman a samu bijimin tsani wanda yake baki ne gashin jikin amma akwai kwayan fari guda daya a jikin sa. So wannan farin nan guda daya sune ahlus sunna a cikin al'umma. Shi yasa kaji aka ce yan aljanna idan muka shiga aljanna to aljanna sai ta yi rafarakwa saboda ba za a cushe ba, ba za a cinkoso ba. Sannan duk wani ni'ima da Allah ya halitta a ciki sai ya ce dama naku ne, kun dawo kun gaje shi. Da haka ƴan uwa masu albarka, mu yi kokari mu riko da sunnan manzon Allah. Wannan tafarki da muke akai babu kokonto akan cewa wallahi ita ce tafarkin tsira. Duk wanda ya kama wannan hanyar to kwatancen da malai yayi wa wannan sunnan ne cewa jirgin annabi Nuhu kenan shine jirgin mun tsira. Ubangiji Allah ya sanya mu daga cikin su, amma mu ma mu yi kokari mu taimaki kanmu da kanmu. Da kila baka san me ake nufi da ahlus sunna ba, yau gashi an karantar da mu. Da kila baka san menene sifofin ahlus sunna ba, yau gashi an karantar da mu. Da haka ahlus sunna ba rasmi bane, ba wato da'awa bane, a'a wasu abubuwa ne suke cancantar da mutum ya zama ahlus sunna. Ubangiji Allah ya karba mana sunnan mu, ya tabbatar da mu akan sunna, ya yara mu akan sunna, ya kuma dauki rayuwar mu akan sunna. Wannan shine dan abin da ni zan faɗi. Malai ya riga ya gama mana wa'azi, da fatan Allah ya amfane mu da abin da muka ji. Sai wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum.